بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Litinin, wanda shi ne yammacin 26 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 17 ga watan Afrilu shekarar miladiya ta 2023. Daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wanda aka sani da suna Dandali, da ke nan cikin wannan Zaria a Nigeria, inda muke gabatar da tafsirin watan azumin Ramadana mai albarka. Wannan shine darasi na 26 insha Allah cikin jarangiyar darussa na tafsirin suratul Qasas. Allah ubangiji ya samu dace. Za mu tashi daga fadin Allah madaukakin sarki a aya ta 61, afaman wa'adnahu wa'adan hasana. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همه ونفسه ونفسي، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا ما كانوا إيانا
يحبون. نعم. الله ولكن سيكي يناتي قبدا واتوين غرقدي قمتا نمكا لنا مسو أبندكي تشيكيون كافر تندسكينا حقرن تاتيوا وكما أيام مسو دفجة سي الله يكيتوا أفمن وعدناه وعدا حسنا shin wanda muka mishi kyakkyawan alƙawari fa huwa laqihi, kuma yana mai gamuwa da wannan alƙawarin da muka masa, kaman matta'anahu mata'al hayatid dunya, shin zai yi daya da wanda muka jiyar da shi wani jin daɗin duniya, thumma huwa sannan kuma shi wannan nabiyin yawmal qiyamati minal muhdari, rana alkiyama yana daga cikin mutanen da za a gabatar da su a gaban Allah a yi musu tambayoyi, wa yawma yunadihim, da kuma ranar da za a kiraye Allah zai kiraye su, fa yaqulu, sai ya ce musu aina shurakaiyal ladina kuntum tazumun, a yau din ina abokan tarayyan da kuka riya waɗanda kuke kiran su, wa qala alladhina haqqa alaihimul qawlu, sai waɗanda zancen ya tabbata a kansu su ce rabbana, ya ubangijinmu, ha'ula'i allazina aghwayna, waɗannan su ne waɗanda muka ɓatar da su, aghwaynahum kama ghawayna, mun ɓatar da su ne kamar yadda mu dama mun kasance ɓatattu, tabarra'ana ilaika, ya Allah mun barranta da su izuwa gare ka, ma kanu iyana ya abuduna, da ɗai ba mu suke bautawa. Wannan aya daga 61 zuwa da 3 kenan a cikin wannan sura mai albarka. Allah ya ce afaman wa'adnahu, a malamai na tafsiri suna cewa wannan aya ta afaman wa'adnahu wa'adan hasanan ta sauka ne don bayani akan mutane guda biyu. A allazi wa'adnahu wa'adan hasana, wanda muka mishi kyakkyawan alƙawari shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaman mata'anahu mata alhayatid dunya, wanda muka jiyar da shi dan jin dadi kankani na duniya shine Abu Jahl. Kamar da Ibn Jarir ya ruwaito haka daga ainihin dinnan daga Qatada da Mujahid. Wasu malamai kuma suka ce a'a ta sauka ne akan afaman wa'adnahu wa'adan hasanan, shine sayyidina Ali da Hamza dan Abdul Muttalib radiyallahu anhu an Ali. Kaman mata'anahu mata alhayatid dunya, shi kuma Abu Jahl da shi da sauran manyan kafiran Makka din, da sauran manyan kafiran Makka. Al-Imam al-Qushayri a cikin tafsirinsa shi ko yake cewa as-sahihu annaha amma fi kulli mu'minin wa kafir, zance na gaskiya shine ayar ta game ne duk wani mu'mini zai iya daukan hukuncin wanda Allah ya mishi alƙawari mai kyau, duk wani kafiri zai daukan hukuncin wanda Allah ya jiyar da shi dadin duniya na dan lokaci kankani. Da Allah ya ce afa man wa'adnahu wa'adan hasanan fa huwa laqihi, wato yana nufin aljanna, shin wanda muka mishi alƙawarin kyakkyawan sakamako da zai gamu da shi shine aljanna, da abin da ke cikin ta na ni'ima da sauran abin da ke cikin ta na more rayuwa. Allah ya ce kaman wa'adnahu kaman mata'anahu mata alhayatid dunya, wato wanda muka jiyar da shi wani jin dadi, ai fa u'tiya minha ba'd ma arada, sai a bashi daga duniyar wani tashi na abin da yake bukata, ba ma duka za a bashi, domin Allah bai ba mutum da abin da ya ga dama. Wanda ya zaɓi duniya Allah yake cewa sai mu bashi ma na sha'u liman nurid, abinda muka ga dama za mu ba wanda muka so, ba za mu ba mutum da abin da yake so. Allah yake summa huwa yawmal qiyamati min al-muhdari, san rana al-qiyama kuma za a gabatar da shi a gaban wuta bayan an mai sakamako. Wannan aya kamar fadin Allah madaukin sarki, walaula ni'matu rabbi lakuntu min al-muhdari, al-muhdarun su ne wanda za a kawo su gaban Allah a yi musu sakamako. Haka nan kamar fadin Allah, wala kad alimatu jinnatu innahum lamuhdarun, da kuma nazair sunan da yawa. Kamar yadda Allah madaukin sarki yake cewa game da bayani akan bambanci tsakanin mu'mini da kafiri, bambanci akan tsakanin sakamakonsa a wurin Allah, Allah yana cewa a wani waje afa man ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisaqatin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir, shin wanda ya zabi ya bushiriya Allah zai yi daidai da wanda ya dauka wa kanshi fushin Allah, wanda makomata ita ce jahannama kuma Allah wadare da ita matsayin makoma. Hakanan Allah yake cewa afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma, shin wanda ya san cewa abinda aka saukan maka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne, zai yi daya da wanda yake a makance, ba za su daya ba. Haka Allah yake la yughrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'ul qalil thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad, kada wato juyawar al'amari da irin samun sakewa da kafirai suka yi a kasashe ya dinga burge ka. Kaka ga Allah ya ba su duniya ta dinga baka sha'awa, Allah yake dan jin dadi ne kankani muka ba su, sannan ku za su koma jahannama. Allah wadaran jahannama ake ita ce makoman mutum. Hakan Allah yake lakinnal ladina taqaw rabbahum lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min indillah in indillahi huma indallahi khairul lil abrar, abinda ke wurin Allah shi yafi alkhairi ga masu bin Allah. To suna nan dai da yawa irin waɗannan ayoyi. Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi Allah ya gafarta masa, da yake tafsirin wannan aya sai yake cewa ai hal yastawi mu'minun sa'in lil akhirati sa'ayaha wa qad amila ala wa'di rabbih bis thawabil hasan alladhi huwa al-janna, shin kana ganin mu'mini wanda yake yin aikin lahira da Allah ya daura masa gurgudan iyawarsa, yana neman sakamakon lada a wurin Allah, shin kana ganin zai yi daidai? Wa ma fi hanna imin al-na'imil azim, wanda yake neman aljanna da abin da ke cikin ta na ni'ima mai girma, فهو لاقيه زي سامو النن ساكمكم من غير شك ولا ارتياب wanda baya shakka game da Allah baya kokonto da annahu wa'adun min karimin sadiqil wa'd yace saboda alƙawarin Allah alƙawari ne daga Allah mai karamci mai gaskiya mai gaskiyar alƙawari la yukhliful mi'ad wanda baya karya alƙawari li 'abdin alƙawarin da Allah ya mabawan shi qama bi mardatihi bawan da ya aikata abin da Allah yake so wa janaba sakhatahu ba wanda ya nisanci sanci fushin Allah to wannan ba zai daidai ba shi da mutumin da ya akhudu fiha wa yu'ti wa ya'kulu wa yashrabu wa yatamatta'u bima biha kama tatamatta'u al-bahari wancan mutumin bai zai daidai da wanda ya samu duniya ya ci ya sha yana more ta kamar yadda dabbobi suke morewa ba wato manufarsu kawai ci da sha da bacci da jima'i kawai shine manufarsu ya ce qad ishtaghala bi dunyahu an ukhrati wanda ya shagaltu da duniya ya manta da lahira ba shi ɗaya da wanda yake kira Allah walam yarfa bi hadi llahi ra'asa wanda bai daga ido ya kalli shari'a Allah ba la yatazawwadu min dunyayi min dunyahu illa al-khasarata wal halak wanda bai da wani guziri da yake daga duniyar nan in banda asara da halaka wannan shine fatancen biyu kamar da asadi yayi asidi yake nunawa mutumin na farko wanda ya daidaita akan hanyar Allah yake aiki dan lahira yake ainihin neman sakamakon lada a wurin Allah yake kuma tsaron wannan lada mai yawa a wurin wa a wurin Allah wanda baya karya alƙawari wannan mutum na farko kenan mutum na biyu wanda ya sa gaba duniya ita kawai ya damu da ita kawai yake nema ya ci ya sha ya more ya shagaltu da ita ya manta lahira babu abin da yake dibo kai shi in banda asara da halaka wannan mutanen ba za su taba yin ba Allah yake wa yawmal qiyamati a ranar alkiyama wato shi wannan mutumin zai zama kuma huwa yawmal qiyamati min al-muhdari al-muhdar shine wanda za a zo da shi gaban Allah don yin sakamako kamar da ake kawo mutum gaban alƙali don a nemi shari'a ko a yanke mishi hukunci amma kamar yadda Ash-Shihab yake cewa lafazin al-muhdar a cikin alƙur'ani wato ya karkata zuwa ga wanda za a zo da shi a matsayin dama sakamakon shi na wuta ne asali ya kamata ya zama ma'anar kalmar shin sakamakon mutum na aljanna ne ko na wuta zai iya daukan ma'anar muhdar amma za ka ga duk wanda aka kawo shi aka ce muhdarun to waɗanda za a musu sakamako ne akan ayyukan da suka yi na laifi haka ya bayyana shi Ash-Shihab da kuma Az-Zamakhshari a cikin Al-Kashshaf wannan wa'adan hasanan da aka ce afa man wa'adnahu wa'adan hasanan al-wa'adul hasan shine aljanna da abin da ke cikin ta na sakamako shi sa ake ce mata al-husna ake sifata ta da al-husna innal ladina sabaqa lahum min al-husna wato aljanna saboda abin da ke cikin ta nake kyawun sakamako ma'anan fa huwa laqihi wato zai gamu da wannan sakamako babu shakka akan gamuwar wanda Allah yake cewa wala qahum nadratan wa surura Allah ya hada su da haske da jin dadi akasin waɗannan su kuma sun wanda Allah ya hada su da tadewa kuma da Allah yake cewa fa sawfa yalqauna ghayya za su gamu da azaba Allah ta tsare mu wannan aya ma'anarta shine tamyizi tsakankanin mumini da kafiri musamman ta fuskar yadda Allah zai mu'amalance su a lahira da kuma bayani akan sakamako da ya tabbata ga mumini kamar yadda sakamako na azaba ya tabbata ga ainihin kafiri Allah ka tsare mu da kuma tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki baya saba alƙawarin da yayi na ni'ima ga ainihin bayinsa da suka bi shi suka yi imani da shi suka aikata ayyuka nagari Allah ka samu a cikin su sai Allah yake cewa wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum taz'umun wa yawma yunadihim yace da kuma ran da zai kira su wannan yawma da aka yi mishi nasba amma yi nasba ne saboda akasi ne akan summa huwa yawmal qiyamati sannan kuma shi a ranar alkiyama sannan haƙi layo kuma a ranar alkiyama ne Allah yunadihim Allah zai kira mushrikai dinnan ya ce musu fa yaqulu sai ya ce musu aina shuraka alladhina kuntum tazum ina abokan shirkin da kuka tara muni ina salata da uzza da manata wadanda kuke cewa kuke riyawa wai su abin shirka ne Allah bai ce musu ina suke kamar da Allah ya ce a wani waje wa yawma yunadihim aina shuraka'i qalu azanna kama minna min shay wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl wa dhannu ma lahum min mahis a cikin fusila Allah ya ce ran da zai kiraye su yace ina abokan shirkin sai su ce ya Allah muna neman hanzari a gonka wallahi ba mu shaida abin da muke faɗa ba wato su ƙaryata kansu duk abin da suke kira a ranar zai bace musu ba za su gan shi ba wa dhannu annahum wa dhannu ma lahum min mahis da shi ne anan ma Allah ya ce za a ce musu aina shuraka'i wannan tambaya ce ta wato tawbih ta jan kunnansu da nuna musu cewa fa yau sun riga sun fada cikin bala'i ba tambaya ce da ake neman amsar ta ba ba kuma tambaya ce ta nutsuwa ba a tambaya ce ta jan kunne da ainihin wato nuna musu halakar su a fili kamar da Allah yake cewa a wani waje wa yawma yaqulu nadu shuraka'i alladhina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum Allah yake wa ja'alna bainahum mawbiqa ranar da za a ce musu ku kira abokan shirkan da kuke wa Allah shirka da su sai su kiraye su ba za su yi amsa musu ba Allah yake mun sanya gaba a tsakankanin su da abin da suke shirka da shi to anan akwai wani iskari da malamai suke kawo shine cewa ya tabbata dai a ranar alkiyama akwai tambayoyi akwai kiraye-kiraye da za a yi wa mutane daban-daban akwai wanda za su kirayi junansu akwai masu kiran annabawa akwai masu kiran iyayensu ko abin shirkinsu akwai wanda za a kiraye su a ainihin nuna musu abin da aka tara don musu na ni'ima ko na azaba da sauransu shi sa ake ce mata yawmat tanad kamar da Allah yake cewa wani ulaika yunadawna min makanin ba'id wasu za a kiraye su daga wuri manisanci Allah yake wa nada ashabul jannati ashaban nari a wani waje wa nada ashabun nari ashaban jannati yan aljanna za su kira yan wuta hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan su kuma yan wuta za su kira yan aljanna su ce asidu alaina min alma'i aw mimma razaqakum rabbukum yan wuta za su dinga roƙon yan aljanna cewa ku san mana ni'ima su kuma yan aljanna za su kira yan wuta su ce kun ga abin da Allah ya muku alƙawari mu dai mun ga alƙawarin da Allah ya mana to shine yawmat tanadi akwai kiraye-kiraye da yawa a haka fadan Allah yawma da kullu unatin bi imamihim cikin sura al-Isra da da yawma yad'u da'i ila shay'in nukur khusha an absaruhum yakhrujuna min al-ajdath ka'annahum jaradun muntashir da ire-iren suna nan da yawa to wannan nan kiraye-kirayen da za a yi kai ranar alkiyama wanda a cikin su akwai tambayoyi kamar yadda muka ji a wannan aya a kirayen su a ce aina shuraka'ukum kamar yadda fadin Allah a cikin suratul hijr wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun Allah ya ce na rantse maka da ubangijinka sai mun tambaye su ga baki daya game da abin da suke aikatawa da irin fadin Allah a cikin A'raf falnas'alanna allazina ursila ilayhim wa lanas'alanna almursalina falanqusanna alayhim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin Allah ya ce wallahi sai mun tambayi annabawa kuma sai mun tambayi waɗanda aka aiko annabawa zuwa gare su sai mun ba su labarin da abin da suke aikatawa da irin fadin Allah madaukakin sarki a cikin Saffat وكفوهم انهم مسؤولون ما لكم لا تناصب Allah dai ce a dakatar da mutane a tambaye su me yasa ba kwa taimakawa junan da ayoyi ire-iren waɗannan da yawa da suke tabbatar da za a tambayi kusan kowa to ga koma wani wuri kuma ko wasu wurare daban sai ga wasu ayoyi kuma suna cewa akwai wanda ba za a tambaya ba akwai wanda ba za a ba su dama ba sayyuma idin la yusalu an dhanbihim insun qablahum wala ja cikin ar-rahman Allah ya ce a wannan rana akwai aljanu da mutane waɗanda kwata-kwata ba za a tambaye su akan zunubansu ba a cikin nan kuma a ƙasar dinnan za mu zo mu ji a ƙarshe wala yusalu an dhunubihim mujrimuna mujrimai ba za a tambaye su game da zunubansu ba da ire-iren waɗannan ayoyi suna nan da yawa al-imamu shankiti Allah ya gafarta mishi ya da litafi musamman da ya rubuta akan irin waɗannan matsalolin ne suna daf'u ihamil istiraf an ayatil kitab tunkuɗe yuwar cewa akwai ayoyi masu karo da juna a cikin alqur'ani haka ya ta kawo ire-iren waɗannan itiraza din yana ba da amsa a kansu kafin shi malamai da dama sun yi waɗannan maganganu a cikin tafsiransu da littafansu musamman masu ulumul qur'an irin su Zarkashi irin su Suyuti da makamantansu amma shi al-Allama ash-Shankiti Allah ya gafarta mishi da sauran da ya zo nan sai yake cewa ai wannan babu wani kawo abinda aya take nunawa shi ne lalle kowa sai an tambaye shi kuma kowa tambayoyin da za a yi ma mutane kowa gwargwadon matsayin shi a lahira da irinsa su annabawa za a yi musu tambaya ne don a kafa wa al'ummominsu da suka kafirce hujja kamar ta mai da ra'ayi wa annabi isa a anta kunta linnasi takhdini wa ummi ilahaina min dunillah za a yi haka ne saboda nasara da suka ce dan Allah ne shi tun a wurin irin su ya raina fata suka cewa ga annabinsu ga shi an tambaye shi ga amsar da ya bayar haka da Allah ya ce wa idan maw'udatu su'ilat li ayyi dhanbin qutilat kuma za a tambaye ta ne iya wanda aka kashe tana ƴar karama za a tambaye ta ne saboda wanda ya kashe ta ya ji shaida da ta bayar kamar yadda ko da a nan duniya idan alƙali yana shari'a sai ya bai wa kowa da ke da abin nan yake matsayin stakeholder a shari'a sai an ba shi dama ya magana wannan dan za a ce ya shiga cikin abin nan witness box a tambaye shi wannan zai nufin shi kenan daga nan an yi idanarsa ya zama mai laifi a haka ne ko to haka waɗannan tambayoyin da za a yi ma mutane a lahira kowa gwargwadon abin da ya shafi shi amma su masu zunubi al-mujrimuna to Allah baya buƙatar su ba shi amsa akan zunubansu ya riga ya sani da haka ba zai ba su dama ba shine wala yusalu an dhunubihim al-mujrimuna ba za a ba su dama ba a sa'ar da kuma za a zo wani waje a ba su damar to an ba su damar ne kawai don a ƙara ƙure shine wa yawma yunadihim saboda haka akwai daidai inda za a ba su dama ko kuma inda ba za a ba su dama ba waɗanda kuma aka ba su dama sun aka tambaye su saboda za a yi musu tambaya ne su'alu isti'lamin wa istikhbarin tambaya ta cikin natsuwa da neman abin ne za su ce su kuma kafirai za a musu su'alu tawbihin wa taqri'in tambaya ta ƙure tambaya ta ɗanɗana musu kuɗa tun a wajen saboda ai a koda a nan duniya idan lauya yana cross examination na mai laifi akwai bambanci yadda lauyan zai cross examination na client ɗinsa na mutumin da yake karewa da kuma abokin hamayyarsa to haka a lahira ma da'ima kafirai irin wannan tambayoyi waɗanda manufar tambayar a ƙure su kamar yadda muka ji a wannan aya da Allah ya ce musu aina shuraka'iyal ladina kuntum taz'umuna to za su yi ba da wata amsa ga su shiya ba domin da aka ce su kiraye su da suka kira su ba su amsa musu ba saboda haka babu wani karo a cikin waɗannan ayoyi da ire-irensu wato ita lahira maƙamai ne daban-daban a kowane maƙami kuma akwai irin abin da za a yi wata sai Allah ya ci gaba da cewa wa qala alladhina haqqa alaihimul qawl waɗanda zancen ya tabbata a kansu sai su ce ha'ula'i rabbana ya ubangijinmu ha'ula'i alladhina aghwayna waɗannan da kake gani su ne waɗanda muka ɓatar da su aghwaynahum kama ghawayna mun ɓatar da su ne kamar yadda mu ma dama muna kan ɓata ne tabarra'ana ilayka amma ya Allah mun barranta daga aikin su zuwa gare ka ma kanu iyana ya abuduna wallahi ba mu suka bautawa waɗannan alladhina haqqa alaihimul qawl su wane ne su wato su ne alladhina wajaba alaihim ghadabullahi wa azabu waɗanda azaba Allah da la'anta Allah ta tabbata a gare su su ne shuwagabannin kafirai kamar yadda Qatada yake faɗa yace su ne da shedanu da manya-manyan shuwagabanni a kafirci kamar da Ibn Kathirin shi ma ya kawo Ibn Ashur ya ce wannan ana nufin Abu Jahal ne da Umayyah ibn Khalaf da sauran jagororin kafirci a Makka wato wannan tambayar da Allah ya ce aina shuraka'iyal ladina kuntum taz'umun wannan da zaki marmaza su tsoma baki a cikin wannan zancen su ne shugabannin kafirci, manya-manyan kafirai waɗanda suke ji da kansa a kafirci. To su ne za su ce, ya Allah, waɗannan da ka gani mu muka ɓatar da su, kuma mu ɓatar da su ne saboda mu aka ɓata miki. Suka ce, rabbana ha'ula alladhina aghwayna, kaga sun kafa wa kansu shaida akan cewa su suka halakar da sauran. A tunaninsu wannan shaidar da suka bayar za ta sa a rage musu azaba. Sai su ce, waɗannan mabiyan mu muka ɓatar da su, mun ɓatar da su ne saboda mu ma akan ɓata miki. Aghwaynahum kama ghwayna, ai aghlalnahum li'annana kunna ala balalat, mun ɓatar da su ne saboda dama mu ma akan ɓata miki. Wanda Allah yake cewa, al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin, masu ƙaunar juna a duniya da suka ƙaunaci juna akan halaka suka bi juna akan ɓata, ranar alkiyama za su gaba da junansu in dai ba akan tsoron Allah suka haɗu ba. Haka nan Allah yake cewa a wajen laqadtum munafiqan kama khalaqnakum awwala marrati wa taraktum ma khawwalnakum wara'akum wara'a zuhurikum ko kuma na rama akun shi ba akun ladina za'amtum annakum annahum fikum shuraka kattaqatta abaynakum ko kuma kattaqatta abaynakum wa dalla ankum ma kuntum taz'umun atkin an'am. Allah yake cewa da ƴan wuta, laqad ji'tumuna furadan, kun dawo wajen mu daidaiwaku kama khalaqnakum awwala marra, kamar yadda kowa da yazo duniya shi kare ya kaifi shi. Allah ya ce, wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, duk ababan da muka ba ku na dukiya da mukami da shahara da karfin fada a ji, duk kun bar su a baya a can duniya kuka bar su. Kuma na rama akun shufa akun ladina za'amtum annahum fikum shuraka, ina waɗanda kuke riya cewa su ne abokan shirkin mu, ba maganinsu a nan ba sai taimakon ku. Allah ya ce, laqad taqatta'a bainakum, zumuntar da ke tsakaninku ta tsintsinke. Ko takatta a bainukum, akwai wannan kira bainukum, nisan da ke tsakaninku shine albayn, nisan da ke tsakaninku ya ƙara faɗaɗa. Allah ya ce, wa dalla ankum ma kuntum taz'um, abinda kuke riyawa ya riga ya ɓace muku, ba ku da wani samuwa gare shi. Haka nan faɗin Allah, yauma la yughni maulan an maulan shay'an wala hum yunsarun, ranar da wani majibanci zai taimakon wani majibancinsa, ba sa iya taimaka wa junansu, ba sa iya wata da junansu a kisutu duhanke da ya rairansu da yawa. So shi ne a nan Allah yake cewa, sun ce aghwaynahum, mun ɓatar da su ne kama ghwayna, kamar yadda dama mu ma akan ɓata miki. Allah ka tsare mu daga ɓata. To lafazin haqqa alaihimul qawl, da Allah yake cewa, qala alladhina haqqa alaihimul qawl, waɗanda maganar ta tabbata a kansu, to wacce ce maganar ta tabbata a kansu? Akwai fassara guda biyu. Na ɗaya cewa haqqa alaihim, ai sabata alaihimul qawlul ma'hud, zancen da aka riga aka sani a baya na alƙawarin Allah ya tabbata a kansu. Wanne ne alƙawarin? Shine faɗin Allah, haqqal qawlu minni walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'i, wannan abinda Allah ya kai shi alƙawari cewa sai ya cika wuta da aljanu kafirai da mutane kafirai, to shine zancen da ya tabbata akan waɗannan din da ake cewa haqqa alaihimul qawl, shine zance na farko. Da kuma ƙarin abinda ke tabbatar da shi faɗin Allah, afa man haqqa alaihi kalimatu arraq a cikin suratul zumar, afa anta tunqidu man fi an-nar, ko kuma ya zama ma'anar haqqa alaihimul qawl, ma'anar shi wajaba wa ta'ayyana alaihimul jawab, ko dai zama alqawl wani zance ne ma'ahudi a can baya shine walakin haqqal qawl minni, ko kuma ya zama haqqa alaihimul qawl wato waɗanda ya zama dole akan su yi magana a nan. Sai da mafassaran qala alladhina haqqa alaihimul qawl, wanda magana Allah ta tabbata a kansu cancan sai su yi wannan magana, ko kuma qala alladhina haqqa alaihimul qawl, wanda ya zama dole su yi magana a nan wajen sai suka ce, shine suka faɗa suka ce aghwaynahum kama ghwayna. Sai da ma ko dai wato wani qawli ne ma'ahudi, ko kuma alqawl bi ma'anar kalam, wato sun amsa fadan Allah aina shuraka'i alladhina kuntum tazumun sai suka fito suka ce ga abin da ya faru wannan magana da suka fada sai suka kare ta da fadin su cewa tabarra'ana ilaika ya Allah mun barranta zuwa gare ka mun bar su wato sun mun koma zuwa ga Allah mun barranta zuwa ga Allah tabarra'ana ilaika lafazin tabarra'a shine wato mun yi barambaran da su babu ba su yana zuwa ya ta'adda da maf'uli da harafin jarra ilmi ko da tabarra'a ila a inda kake neman wato jibinta zuwa ga wanda kake so ya zama a sanadiyar shi kai bankwana da wancan kuma da suka ce tabarra'ana ilaika tabarra'ana ilaika yakan kuma zama tabarra'ana minka idan ko minhu idan wato kana so ka bayyana abinda baka so din kamar da Allah ya faɗa game da Annabi Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu kaga ta ake ta addada mimma amma anan sai aka ce tabarra'ana ilaika wato mun bar waɗannan mutanen mun dawo bangaren ka in ku zama tabarra'ana min kamar da Allah yake cewa fa barra'ahu Allah mimma qalu wato Allah ya wanke ka Allah ya wanke Annabi Musa daga barin zargin da ake masa don mun kalli wannan usulubin na fadin Allah aghwaynahum kama ghawayna kafin nan tabarra'ana ilaika kamar da muka ambata wannan wani salon wato neman mafita ne da galibin masu laifi suke bayyana shi suka ce mun dawo wajen ka ya Allah a tsammanin su wannan zai sa a rangwanta maka azaba shine kamar wancan talaqat taqatta bainakum da kuma al akhillau yawma idin ba'dhum li ba'd al adu kaga su da kansu suka ce mu muka halakar da su amma kuma suna cewa ba mu suke bautawa ba ma'ana ba ruwan mu da su ba ruwan su to wannan yana daga cikin salon da jalibin masu laifi suke yi idan suka riga suka ga wato wuri ya ƙure sai su tona wa junansu asiri shi suke nufi da tabarra'ana ilaika ina so na mana ishara zuwa ga wani salon zance da alqur'ani ya amfani da shi a nan wajen shine kamar yadda ya ce alladhina aghwayna ha'ula'i alladhina aghwayna aghwayna mu lura da maimaita fi'ili iri guda aghwaynahum aghwayna aghwayna aka maimaita su a jikin junansu kamar fadin Allah in ahsantum ahsantum li anfusikum in ahsantum ahsantum li anfusikum kamar fadin Allah madaukakin sarki wa idza batashtum batashtum jabbari wa idza batashtum batashtum jabbari haka nan kamar fadin Allah nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaba utul kitaba kitaban lahi wara abuhuri akwai irin su da alqur'ani wannan wani salo ne da qur'ani ya gagar duk wani zance da shi wanda asali a dabi'ar balarabe zai yi irin wannan zancen a maimaita kalma wuri daya kuma a sake fadanta ba tare da wani fasili tsakankani ba a ce ha'ula'i alladhina aghwaynahum ha'ula'i aghwayna aghwayna asalin yanda balarabe yake son zancensa to da bari fada haka haka in ahsantum ahsantum li anfusikum da ta dai ce in ahsantum fali anfusikum wannan shine gama garin zance in ahsantum fali anfusikum haka nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaban lahi utul kitaba kitaban lahi ya aka maimaita irin wannan zancen haka nan wa idza batashtum batashtum jabbari da sai a ce wa idza batashtum kuntum jabbari to amma da qur'ani ya zo sai da wannan salon zancen kuma aka gama dillalaban da za a yi ba a ga wani aibi a cikin haka shi suke kira da suna wato husnul nasi wat ta'lim kyakkyawan zubin zance wanda maimaita shi haka yana nuna wani muhimmanci ne na zantar cewa damiri ba zai tsaya matsayinsa ba ko wata kalma ne ma'anarsa ba ta tsaya matsayinsa ba wato da za a ce agwaynahum haula'i alladhina agwayna to me za a sa a wajen ba za a yi cire ba za a yi saka komai ba sai abin da Allah ya saka wajen haula'i alladhina agwayna li'annana agwaynahum misali to zai zama zancen ya lalace bari ba da dukkan ma'anar da ake nema ba ko take nuna saduwar aikin bangarorin guda biyu da tarayyar sa a wajen bata wadanda aka batar da waɗanda suka batar da su shi ga aka kawo kalmomin a jikin junansa haka haka in ahsantum ahsantum li anfusikum inda an ce in ahsantum fa li anfusikum to zai zama a cikin ma'anar maganar ladan da za ka ci moriyarsa na ihsanin babu tabbas ke ko kuma wani na iya cin moriyar ladan fiye da kai amma jeranta kalmomin a jikin junansu in ahsantum ahsantum li anfusikum sai tabbatar da cewa lallai kai da kai aikin kirki to kai ne aula da ka ci moriyar lada haka da yace nabara fariqu min alladhina utul kitaba kitaballahi dan a tabbatar da cewa abinda fa suke watsi da shi din littafin Allah ne fa mai kyau ba wanda suka jirkita ba kuma a wajen ana magana akan yahudawa ne wanda a tarihinsu akwai jirkita zancen Allah to da an ce nabara fariqu min alladhina utul kitaba ma indahum ko nabara fariqu min alladhina utul kitaba ayatillah ko nabara fariqu min alladhina utul kitaba ma hafizu ko mastufizu ko daga wannan saka sai zama a cikin abin da suka yi watsi da shi din babu tabbacin na Allah suka yi watsi da shi amma dan a tabbatar da halakarsu cewa littafin Allah suka yi watsi da shi sai aka maimaita kalmar nabara fariqu min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim haka nan ka dauki wai zaba tashtum batashtum jabbari suna nan ire-iren waɗannan malamai suna tattauna su a ƙarƙashin babu abin da ake cewa husnul ta'lim salon zance ne wanda alqur'ani ya zo da shi da haka za ka akwai wasu malamai ma cikin malaman balaga alqur'ani waɗanda idan suka zo wajen za su ta ƙalaile cewa suna kawo wasu wato amsoshi na falsafa saboda asalin abin da aka sani a larabci to wannan ba salo ba ne karfaɗe amma ƙur'ani ya zo da shi kuma ya nuna cewa salo ne wanda babu shakka yana da ma'ana ta musamman da haka za a karɓe shi da ƙur'ani ya zo da shi kuma ya wuce irin zancen da mutane suka saba wannan duka a cikin abin da Allah yake nuna mutane cewa wannan ƙur'ani magana Allah ce ba maganar mutum ba ce kuma wannan alƙur'ani duk yadda suka kai da suna so su yi irinsa ba za su taɓa yin irin shi Allah ya sa mu dace Allah ya ce tabarra'ana ilaika ma kanu iyana ya'budu wato suka ce ya Allah mun barranta daga barinsu mun dawo wajenka ma kanu iyana ya'budu ba su kasance mu suke bautatawa wato waɗannan da suke shirka da kai a sanadiyyarmu ba mu suka bautatawa kaga a lokaci guda sun yi gaskiya kuma sun yi ƙarya a farko sun ce agwaynahum kama gawaina haula'i alladhina agwaynahum kama gawaina mu ka batar da su kamar yadda mu ma muka kasance batattu nan kuma suka ce ba mu suke bautawa ba a halin kuma suke bautawa da kamar da Allah ne musu tawbihi akan haka menene bautar su shine kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma adiyu dan hati ashe ba sun kasance suna halasta muku haram ku bi su akan haka ba ko su haramta muku halal ku bi su akan haka ba yace kwarai kwa annabi yace fa tilka ibadatu to wannan ai bauta ce kuke wa malaman ku na kiristoci wanda Allah ya halasta abu su ce haram kuma ku bi su ko ya haramta abu su ce halal kuma ku bi su Allah ya sai wannan ayoyi guda biyu amma masu albarka suna da fa'idoji masu ɗimbin yawa zamu dubo su a cikin su da Allah yake cewa wannan tambayoyi da Allah madaukakin sarki yayi musu a nan yana nuna wato samfur ne Allah yana gwada mana samfur na tambayoyin da ra'ayi mabayi a ranar alkiyama kamar da muka ji wasu ayoyi da suka zo akan magana game da tambayoyi za a tambayi annabawa falanas alanna ladina ursila ilayhim walanas alanna almursalina kuma Allah ya ba mu samfarin tambayar rayawa annabi Isa a anta qulta linnasi tattakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah za a yi mishi wannan tambaya Allah ya ba mu samfarin tambayar ra'ayima almawuda wato karamar yarinya wanda aka kashi kamar da yake a cikin al'adar larabawa a jahiliya wa idal mawudatu su'ilat li ayi dhanbin qutila manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu samfarin tambayoyin da za a yi wa mutane akwai tambayoyi ga magari wanda za a yi wa kowa kamar da za a cikin hadisi al-Imam Tirmidhi da isnadi tabbatacce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazulu qadama ibn adama yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'i babu wani mutum da kafafun shi za su tsaga daga inda aka tsaye da shi face sai an tambaye shi akan abubuwa guda biyu a guda hudu abu na farko Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana umrihi fi ma afnahu za a tambayi mutum game da shekarunsa yaya ya karar da su akan me ya cinye rayuwarsa wa an amalihi wa an ilmihi afwan da kuma ilimin da ya sani na addini fi ma amila wani aiki yayi da iliminsa wa ammalihi da kuma dukiyarsa min aina kasaba aina ya samu dukiyar wa fi ma anfaqa kuma me yayi da dukiyar wato ita dukiya tambaya akan ta tambaya ce ne ayakin sannan wa ayin shababi sannan za a sake tambaya ta musamman akan lokacin ƙuruciya daga balaga zuwa shekara 35 ko 40 ko makamancinsa dan ma za a tambayi kowane bawa fima abla akan me ya cinye ƙuruciyarsa to wannan gama garin tambayoyi ne da kowa sai an mushi Allah ya samu tsira sannan akwai tambayoyi kuma da suka shafi yanayin mutane da yanayin ayyukansu da kuma makamantansu alal misali akwai tambayoyin da za a yi ma wanda duk yake san kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin muslim yana cewa duk mutumin da yake san kai ranar alkiyama wanda ya kashe din wato victim dinsa zai shako shi ya zo da shi gaban Allah yace ya Allah ka tambayi wannan da ya kashe ni me ne masa me na tare masa a duniya ya kashe sannan haka za a tambayi jagororin barna shine kamar wannan da aka za a tambaye su za a tambaye su me yasa kuka batar da wasu haka dai tambayoyin iri daban-daban da za a yi wa mutane mabambanta da haka wannan samfur ne kawai wancan hadisin na sunan Tirmidhi hadisin Abu Bakr al-Aslami babu shakka yana da kyau mu tsaya mu kalle shi da kyau ƴan uwa mu yi wa kanmu karatun tanasu ka dinga tuna me kai da rayuwarka me kake yi da iliminka me kake yi da dukiyarka yaya kake karar da ƙuruciyarka ko kuma ta riga ta wuce ka wuce zamanin ƙuruciya ka kai zamanin hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana to ya kai da ita wanda kuma ya kai shekara 60 shi kuma akwai nashi babin nan musamman Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kai shekara 60 a duniya to Allah ya riga yake mai hanzari babu uzurin ƙuruciya babu uzurin jahilci babu uzurin rashin sani da abin da yayi ya mai hukunci akai al-Imam Ibn Jawzi Allah ya rahama shi shi ya da tafi musamman akan wato shekarun mutane a duniya da abin da ya kamata kowa ya kula da shi a shekarunsa me ya kamata kula da shi a ƙuruciya me ya kamata kula da shi a samartaka me ya kamata kula da shi in ka girma ka kai 40 me ya kamata kula da shi bayan 60 Allah ya kyauta abu na biyu shine bayani akan cewa mutanen da suka bauta wa dawudi ko suka yi shirka da Allah ranar alkiyama za su gane cewa aikin da suka yi aikin banza ne wato shi abin shirka gungi ko dawudi ko bid'a ko duk wani aikin da kai koma bayan aikin tauhidi to iyaka asara ke mun kaji tun a taron alkiyama za su gaya wa Allah cewa tabarra'ana ilayka Allah waɗannan da suka bi mu akan bata wanda sun tabbatar da cewa su suka batar da su kuma sun batar da su ne saboda su ma batattu ne amma za su ce mun yi baran-baran haka shi an shi ma zai yi nashi wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa atukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum bayan an gama gabaki daya an gama hisabi Allah madaukin sarki ya ba mu labarin cewa shedan zai yi shela ma yan wuta yace to kun ga makomako Allah ya muku alƙawarin gaskiya shi kuma shedan ya muku alƙawarin ƙarya kuka yi watsi da na Allah kuka bala shedan yace ai ba ni da wata hujja ko ƙarfin da nayi amfani da shi akan kuma dama mutanen banza ne sai kuka bi shedanin banza yace da haka kar ku zargi ni ku zargi kanku saurata jama'a mu yi tsoron Allah mu kiyayi shirka mu kiyayi bid'a mu kiyayi barna da bata musamman wanda baka bu wani akai ranar alkiyama kai da shi la'anta juna kawai ba ku wanda biye biye wa barna ya biye wa shirka wannan babu shakka ya gama lalata aikin shi koda yana da wasu ayyuka da yake tsammanin zai ci moriyarsu ranar alkiyama abinda Allah yake cewa wa qadina ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura Allah yake zamu zo gaba ga aikin da suka aikata mu sheke shi ya zama haba'an mansura ya zama abin shekewa wanda yake bin kasa wanda yake bin iska kamar kaikayi na fasaka ko makamantansu na abin nan na sassaka to haka wannan yana hadarin bin wani akan bata kowaye karka yadda ka bu wani abu akan bata da haka tun farko ka kama dahir ka kama bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ba yi da bata ko misalin daraja ka bi shi ka bi masu bin sunnarsa ka bi sahabbansa ka bi masoya tafarkinsa kar ka bu wani wanda ba su ba ko ma bayan shari'a ne wanda kuma kai da shi za ku samu matsala ranar alkiyama za ku samu kanku a cikin wannan tatsewa da tashin hankali to haka waye kamata ka bi waye dace ka bi waye dole ka bi shi shine magana sallallahu alaihi wasallam zaka musaba wa zukatanmu da tunaninmu cewa an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga tafarkin shi ga hanyarsa to mu rufe ido kawai mu domin shari'a ce wa in tufi'uhu tatal idan ko ba shi ne ya faɗa ba kowa ya faɗa a duniya yana da kyau mu buɗe idan mutukunna mu tantance idan abin da ya faɗa ko abin da yake mu bi ya dace da wanda Allah da manzansa suke so a bi to babu matsala dama na Allah ne haka idan ku bai dace mutu a ba mu shiga shi kowa ya shi wannan shine zaman lafiyarsa da duk wani abin bi da ake bi sawa'un shugaban mazhabi ne shugaban dariƙa ne wali ne malami ne iyaye ne wani tsari ne ko menene zaka yi to ka bi shi ne a gurgurdan dacewar shi da tsarin Allah gurgurdan dacewar shi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai watsi da shi da gurgurdan yadda yayi baran-baran ko ya rabu ko ya saba wa tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ainihin wato a tafarkin sa da addininsa a wannan ayat kuma da sanar da mana cewa abinda zai tsayar da mutane a ranar alkiyama shine imani imani shine wato abinda zai tseratar da mutane ranar alkiyama komai a daren dadewa idan da imani don Allah ya so akwai tsira a ranar alkiyama sannan a ila yau ayat tana ƙara jan kunnan akan wato rarrabuwa zuwa ga wasu ababen bi kuma wannan yanzu ana magana ne akan wasu bangaren mutanen Makka wanda suke da abun bin su sune shugabannin talakawan suna bin shugabanni su kuma shugabannin suna bin gumaka to haka yana daga cikin abin da ke nuna al'umma na cikin hadari kaga al'umma ta rarrabu zuwa ga ababen bi mabambanta kowa abin da yake bi daban maimakon Allah madaukin sarki ya yi ta ne al'umma ta zama guda ɗaya a ran nan mun ji aya da Allah madaukin sarki yake goranta wa mutanen Madina cewa ya sanya sun zama ƴan uwa Allah madaukin sarki yake cewa wato wa kuntum menene wato billahi da billahi da ni a wala tafarraqu wa zkuru ni mutalla alaihi kuntum a'da'an فألف بين قلوبكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا الله يجي كتلة نعمة الله يمك ياكم متى نمدينا وأن أداة سن كن كتن شيء أبو كنجا بجونا في الله يحدى ذكا تنكو شكوك الزماء أين يواتو تنكو وانجونا تنكو وانا أدين فذلك مبدئي نعم تلميذ كتن شيء أمقوا أديني yana daga cikin mabadi amma na sharaf musulunci wato ababan da primary wato goals al ahdaf al awwaliya wanda musulunci yake so ya cimma wa akwai haduwar kan musulmi akan gaskiya to dinin ka ga musulmi sun kasa da kansa akan gaskiya amma kasa gane me yake gaskiyar to ka tausaya wa wannan musulmi babu shakka suna cikin jarabawa suna cikin dimuwa أشياء هذه تقول لي ما مسلم يروي تو، لذا ساجي أبلاه تام مسلم الله يكره مسجدا، سامي يشي شيوه، وترانا نجوان متين يا كرنت وتعايا، بايت جنزة النبي صلى الله عليه وسلم هنا كرنت تبا، هنا كاموش نتبرشي قبل مزالة صلى الله عليه وسلم، أشياء من لا الله، ونن ينا كرنت ونن آية، سابانين يدك كرنت أمين، تام مسلم يشي شيوه. فعرفت في وجهه الكراهيه sai naga annabi bai so wannan abin da nayi ba dai abin da yayi shine daukan wani sabani mai saukin mu'amala ya mai da shi rigima da sai an ji gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai annabi ya ce duka karatun guda biyu duka daidai sannan sai ya ce ku daina yin sabani waɗanda suke gabaninku sabani suka yi tayi Allah ya halakar da su yawan yanzu ku zuwa ga yadda mu muka dauki kowanne kankanin sabani wanda bai kai ya kawo ba ba suna cewa cikin wanda bai kai ya kawo ba fata fata wanda ya kamata kawai dama dabi'a ce sabani Allah bai mutane su zama yini da ba wanda Allah yake kafi rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalil alqalbi ba wannan ba wala yazallu mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum Allah yake wala yazaluna su mutane ba su kushe ba mukhtalifina tana ba sabani a cikin al'amuran rayuwarsu da addinansu da tunaninsu illa man rahima rabbuk sai wanda Allah ubangijinka yayi masa rahama wannan istisna ne mu kafi sai Allah yake wali zalika khalaqahum kuma dan haka Allah ya halicci mutane ya halicci su da biya sabani kuma dan yayi masa rahama daga karshe to dan adam tunda Allah ya yi duniya dan adam bai taba zama tunanin shi iri daya ba mutane su da tunani iri daban-daban da suke kallon abubuwa daban-daban gujajin nazar din su komai nasu daban kamar jiba da ba mu irin jarabawa da muke ciki abu kankani wanda bai kai ya kawo sai ya zama rigima a unguwa a gari a matsalaci a kungiya a taro a dangi wani har a kai ga fada da cin mutuncin juna wani har gaba wani har akai gaban hukuma ko ƴan sanda abubuwa ta tawata fi hal wannan da indai kai kana da hankali wanda yake lafiyayye ko kana da ilimi wanda zurfin shi yake a kira shi da ilimi ka san wannan abun ba abun sabani bane idan da ba kalli mu yanzu ustazai ko masu harka addini ba ma jin kunya yadda muke mu'amalantar sabani ba gani yanda yan boko suke yi in ka je cikin yan boko in ana sanila ko ana wani taro za a yi saba a ra'ayi a wani abu wannan conference amma shi kenan kuma daga nan za a tashi babu gaba ba fitina amma mu a wurin ustaz zai rigima ne bambancin da bai kai ya kawo ba ban so in buga wani misali dan kai zama ta'aridi ga wani amma duk mun san irin misalan tunda kake rayuwa a ƙasa Hausa ire-iren wanda suke da shekara 40 30 25 zuwa kafa da haka sama da haka kowa ya san irin shekara bayan shekara irin da gingimin da aka kai akan matsaloli kala daban-daban sai ga da wanda yake da gaskiya da wanda bai da gaskiya da wanda ma ba a san ya da gaskiya ba ko yana da gaskiya kowa zai mu'amalar da sabanin da mutuntawa da girmamawa da sanin ya kamata da manhaji na ilimi kowa barkiru din shi kawai yake illa man aqama Allah shi wannan da Allah ya sani to wannan sai zama daga cikin dalilan da suka kawo wannan mummunar rabe-raben tunani da rabuwar zukatan mutane kamar yadda kuma zala sai sama ku nake cewa sahabbai ku daidai ta sahu ku hada kafada ku tsaya akan sahu daidai sai annabi yake cewa ba za ku sassaba a sahu ba face zukatan ku sun sassaba sabanin sahu kawai ba sahu bai daidai muka ta sassaba ina kuma ga sabanin ra'ayi sabanin tunani sabanin fahimta wanda ba tsaya iya nan tunda sun cikin sahabbai suna yin sabanin fahimta don da yake karatu yana kan tattaban da ake ruwaito maganganun sahabbai da tabi'ai sunan al-kubra ta bayaki muwatta imam malik littafin jami'u abdin nan littafin ibnu abdul bari at-tamhid al-malik muwatta min al-ma'ani wa sahih littafin al-wasi na da littafin musannaf na ibnu abi shayba da na abdul razzaq da ire-iren su zaka ji suna yin sabani suna mana sahabbai amma ba sa yin rigima akan wannan sabani ba sa yin fitina malaman baya maliku sahabu wa nifa su shafi isa ahmad su dawud zahiri har zuwa kan ibnu jamiya su ibnu qayyim har zuwa kan malaman zamanin nan su albani su bin bas su usaimi babu wani malami da yake da fatawoyin da suka yi tsaye da na malamin da na ɗayan 100 kowa yana da abin da ya saba wani amma suna zama lafiya da junansu ba sa fitina ba sa rigima amma muku a kan irin wannan rigingimin sai suka ji a ce ka abuwa na sallah cewa na ai ya ɓata wani ai halakakke ne wani ai maki Allah ne a dinga sa mutane suna yi masu nauyi to wannan yana daga cikin alamar cewa al'umma tana cikin jarabawa za ta sai neman falala kawai da neman dace da yafiya a wurin Allah domin shi Allah abin da yake so shine wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarru ku yi ko da igiya Allah ga baki ɗayan ku kada ku rarraba sai zama an rarraba har rarraba ma yayi yawa inda ka san ana yanka albasa a yanka hadda na makarana to haka muka zo Allah ka gafarta mana Allah ka nuna mana gaskiya take ka ba mu ikon binta ka kuma hana mu bin ƙarya da son zuciya Allah ka hada kan musulmin ƙasar nan ahlus sunna akan alkhairi akan gaskiya akan riko da shari'arka Allah ka gafarta mana zunuban mu da kurakuran mu masu neman addu'o'i da neman dacewa duk muna mujinan mu addu'a da fatan alkhairi Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi waɗanda suke da matsaloli muna fatan Allah ya yaye mana da baki daya waɗanda suke neman addu'o'in mu muna musu addu'a ubangiji Allah ya biya musu wata suna alkhairi Allah ka dukan magabatan mu cikin iyaye da yan uwa da malamai da masoya da dangi da sauran waɗanda suka rigaye mu cikin al'ummar musulmai Allah ka sa musu rahama da hakke da ni'ima a cikin kabarbaran su Allah ka sama mu cika da imani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومكن لهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعله وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين